الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله سبحانه وتعالى أن يساك هذا مو شكرا رحمة ساعة وأن يمشي كما دام تاشي أدرس منه ومشابهه karatun da muke na littafin Fadl al-Islam na Malam Muhammad bin Abdul Wahhab tare da sharhin sa na Malam Salih al-Sheikh wafaqahu Allah tabaraka wa ta'ala. Har yanzu muna kan abin da malamin ya ambata mana dangane da falalar musulunci daga fadin Allah madaukaki, qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم. يا فتر من دفاع دوجي daga wannan aya da kuma abin da zai nuna mana babbar falalar da musulunci yake da ita akan mabiyansa, wato masu musulunci, musulmi kenan, musamman ta bangaren tabbatuwa akan daidai da gudun kokonto da kuma tsaftace zuciya daga shubuhohi da dukkan rikicin da zai sa imani ya raurawa ko ya raunana. Za mu tashi inda yake cewa wa hadha mujarrabunku, amma kafin nan da mazancin da yake yi shine daga cikin sabubban karkacewa daga kan hanya shine a samu shubuha ta doro a zuciya, ta gangaro ta shiga zuciya, kuma sannan a zuciyar mai ita ya kasa ture wannan kokonta. To yace daga cikin falalar musulunci shine abinda wannan aya ta nuni a kansa, mutum zai samu karfin yaqini, in musulmi ne shi, babu mutumin da yake da karfin yaqini irin musulmi akan aqidarsa. Duk wata aqida da bata musulunci ba zaka samu mai ita, yana da tsananin kokonton da ba zai iya bayyana maka wasu abubuwa nata ba. In an ce mai ita kuma nan ana zancan malami a cikin ta, domin ana yin kwatance ne dama a filin bambancin addinai tsakanin malamai, yadda imani yake a zuciyar mumini musulmi. To za ka ga babu irin wannan imanin da sakankancewar da koda aqidar da yake akwai kuskure a cikin ta daga malaman da suke su ne shugabanni a harkar da ba ta musulunci ba, sai ga akwai abin da su kansu ba za su iya bayanin sa ba. Kamar a ce ka zaunar da mutum ne ka ce ya bayyana maka me ake nufi da aqidar abu guda uku su zama ɗaya. Misali aqidar Nasara, a ce Allah guda uku wani abu ne da ma'ana mun san dai abin da suke nufi na Trinity, wani abu ne wanda da wahala ka samu mai iya gamsar da kai a bayani gamsashe duk iliminsa a filin wannan addini. To wannan za ka ga saboda an gina abin ne ba akan asasi mai ƙarfi ba, amma musulunci da musulmi duk wanda ya rike shi sai fa idan bai fahimce shi ba, inda ka fahimci addini yadda ya kamata, to za ka ga cewa yaqininka ba na wasa bane. Bal wanda bai yi karatu mai zurfi ba ma yaqininsa yana dara manya-manyan malamai a wannan fili, kamar yadda zamu zo mu ji cikin wata magana da Ibn Taymiyyah an bata malamin ya dan shafo wani abu a kanta. To bismillah mu je yace wa hadha muzarrabun karanta ko ka saba da ina mantawa ne in ce a karanta ne. Yawwa bismillah.
قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال متقوم واقع فإنما
صمد في كل زمن
عند حلول الفتن
أهل العلم بالإسلام
وأهل العلم بالشريعة وأهل العلم
بالعقيدة والسنة
فإنهم
صمدوا ونفعوا
وكان لهم
الأثر على أنفسهم
وعلى القوة
وعلى الأمة في كل زمان ومكان جيد abinnan da ya ambata cewa ba a samun ko in ce ana samun yaqini a zuciyar musulmi sakamakon karfin rukun sa da aqidar sa to sai shi wannan abu ne mujarrabun abu ne da aka gwada shi abu ne da yake yana aukuwa shine waqi'un abu ne da yake faruwa reality ne ba wani zance bane na tatsuniya tabbataccen abu ne a musulunci kuma an gwada shi an gani fa inna ma samada fi kulli zamani inda hululil fitani ahlul ilmi bil islami ahlul ilmi bil islami ma abuta ilmi da musulunci wa ahlul ilmi bil shari'ati ma abuta ilmi da shari'a wa ahlul ilmi bil aqidati kuma ma abuta ilmin aqida was sunna wadannan nau'o'in sune wadanda samadu masu dogewa su tsaya su ki karkacewa su ki bacewa fi kulli zamanin a kowanne zamani inda hululul fitani lokacin da fitina ta da guguwa ta uku in wata fitina ta taso wadda take karkatar da mutane daga kan hanya sai kaga su wane ne suke tabbata a wuri guda malamai ma'abuta ilimin islam ma'abuta ilimin shari'a ma'abuta ilimin aqida amma wanda ba su da wannan sai sun tafiri wani wuri sai kuma daga ba sai su fahimta su dawo saboda me rashin tabbatar abun a yadda yake sai sa malamai suke cewa ita fitina in ta kunno kanta malamai sukan hango ta tun kafin ta zo ba saboda sun san gaibu ba amma saboda ilimin su na asalin abin da aka sani na addini da kuma a gogewar su ta rayuwa bisa irin waɗannan abubuwan da suka faru a tarihi wanda su sun karanta tarihi da kuma darussan da Allah ya bamu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu cewa in akai kaza kaza zai faru kaga tunda sun san wannan to da sun ga wani abu wanda yake fitina ce to sukan gane kuma sai su ga wa mutane a ce kul kar ku shiga cikin kaza domin ko zai kai ku zuwa ga kaza wanda ku ba mai ilimi ba shine dama yanzu nan fitina za ta raurawa shi sai ta raunana masa tunani kuma ta karkada shi ko ta jefa shi ya bata ko kuma ya fara raurawa a karan farko daga ba kuma in gaskiya ta bayyana sai ya dawo kan hanya ana samun wannan shi yasa sau da yawa malamai suke cewa lokacin da ake fitina to samari su rage tahlilin abubuwan da suke aukuwa samari ana nufin samari waɗanda ga ƙarancin shekaru bayan ƙarancin shekaru kuma ga ƙarancin ilimi idan akwai ƙarancin shekaru akwai ƙarancin ilimi to ba za ka samu ana yin adalci wajen sanya abu inda ya kamata ba shi yasa malamai suke cewa idan lokaci ne irin fitinu suna faruwa din nan to a bar manyan malamai da suka dadewa a ilimi dadewa na shekaru su za su faɗi cewa ya abu kaza yake in ko aka bar abu kowa zai sa baki a cikin wani abu to za a ga cewa mai faɗin magana da gaba da kansa zai zo ce wallahi da bai fahimta ba ai ya dauka abu kaza kaza ne lokacin kuma akwai waɗanda suka gaya masa kaza din ne ya ki yadda ana samun wannan yau to shi yasa yake da kyau kullum ya zama imanin ka shi zai tafi da kai zuwa ga tabbata da tsayawa akan abin da ke shine daidai Allah muke roƙo ya tabbatar da mu to za ka duk inda aka fi fitina ta faru yanzu ku koma ku ga tarihin fitinar alƙaulu bi khalqi alqur'an wanda dai malamai da ita suke yawan bada misali lokacin da aka yi su ibnu abidu ad da suka shiga fadar sarki ma'amun daga cikin khalifofin bani abbas a lokacin suka gamsar da shi aqidar cewa qur'ani ba maganar allah ba ce wai qur'ani halitta ce wannan aqida kuma ta mu'tazilawa ce sai gwamnatin ma'amun a lokacin nan da ma wanda suka zo kafin sa suka dauki wannan a matsayin aqidar gwamnati duk wanda ya saba a kama shi aka je aka kamo imam ahmad bin hanbal aka daure shi a kurkuku ane masa bulala sai ya bude baki ya ce qur'ani makhluqi al'umma duk aka sa suka yadda da wannan wanda duk bai yadda ba a kama shi a zane shi to a lokacin imam ahmad yace shi ba zai fada ba yace an san matsayin sa a matsayin ilimi in ya fito ya fada to ya shar'anta wa ba dama daga baya mutane su gamsu cewa ya fada ne don a kyale shi yace ba a irin wannan mas'alar mutum zai yi abin da za a ce ba komai an yafe masa ba dan mutum ana kallon matsayin sa sai dage da dukan da cin mutuncin da komai Allah madauki ya tsare shi har Allah ya sa aka samu abubuwa suka zo suka canza aka samu wani sarkin daban yazo ya gamsu cewa wannan abun kuskure ne kuma aka kyale mutane suka tsaya akan Qur'ani da Sunna da fahimtar sahabbai da tabi'ai da ta gabata kuma wannan dogewa akan abin da ya sani din shi Imam Muhammad menene ya sa shi ya kini yawa dan haka duk wanda zai aqidar sa da ya kini to haka zai tabbata wuri guda duk wata guguwa da za ta taso guguwa ce ta fitinar rayuwa harkar siyasar neman mulki da abin da ya shafi kudi da harkar fitinar duniya ne duk ba za ta girgiza shi ba zai tsaya akan abin nan da yake shine daidai kuma wannan tawfiki ne daga Allah subhanahu wataala muna roƙon Allah ya bamu tawfiki to sai ce fa innahum samadu su sun doge nan ce su mudi shine ka tsaya ki kam ka tsaya ba abin da yake kada ka saboda karfin abin da ka tsaya akan sa shine su mudi wa nafa'u kuma suka amfani mutane wa kana lahum al'atharu ala anfusihim kuma sai suka samu tasiri wannan abin yayi tasiri mai kyau ala anfusihim akan kawunan su wa ala al'ummati kuma akan al'umma yanzu da a ce Imam Ahmad ya canza ra'ayi din nan wani zai tashi ya rubuta littafi akan cewa ai ga abin da Imam Ahmad ya faɗa rana kaza kuma sai a rubuto da yanzu muna ta karanta sai cewa ya faɗi kaza ya soke ya faɗi kaza ya canza ra'ayi amma da ya tsaya akan wannan abu shi yasa ma ai kuka ji ana ce masa Imamu Ahlus Sunna wal Jama'a wasu da suke ji sun dauka wai kafin Imam Ahmad ba Ahlus Sunna ko kuma Ahlus Sunna abu ya rikice musu sai lokacin Imam Ahmad ba haka ake nufi ina kamanta su Imam Maliku su Imam Shafi'i wanda duk gabanin sa suke abinda ake nufi wannan fitinar da ta faru hakurin ne ya jajirce bai karkace kamar da sauran al'umma ta karkace ba shi ake nufi ya jagoranci Ahlus Sunna wal Jama'a ta wannan bangare to sai shi fi kulli zamanin wa makan a kowane zamani da kuma a kowane wuri yace wa min kalami Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah daga cikin maganganun Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala annahu qala cewa yace wali ulama'i al-hadisi wa hamalatihi masu ilimin hadisi wato manyan malaman hadisi wa hamalatihi da kuma madaukan hadisi ma'ana masu dauka masu haddace ilimin hadisi nan ce hamala masu daukar abu ma'ana dai masu ilimin hadisi da sanin sa sanadan wa matan fi kulli zamanin a kowane zamani min al-ilmi bid-dini suna da ilimin addini wa min al-quwwati suna da kuma karfi inda hululu shubuhati lokacin aukuwar shubuhohi suna tsayawa da karfin su yani sai ce yani ma'ana kalamihi wannan maganar abinda malam Salih Ali Sheikh ya fadi shine ma'anar maganar Ibn Taymiyyah ita yake fada ba da lafazin sa ya hakaito ta ba wa min al-quwwati suna da kuma karfi inda hululu shubuhati wannan meme tawayi lokacin aukuwar shubuhohi da za a ce ga shubuha ta auku an kasa gane yadda hukuncin matsala kaza yake ko kuma wata matsala ta rikicewa mutane to malaman sunna ahlus sunna malaman ilimin hadisi musamman su ne suka fi kowa tsayawa akan abin da ke shine daidai saboda su suka tsayu suka haskako da hasken Qur'ani kuma da hasken hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato suna da ma yafduluna bihi ghayrahum abinda suka fi wasu da shi shine yafduluna ma'ana saru fudala'a saru afdala min ghayrihim ma'ana sun zama su ne mafifita sama da wasun su saboda me saboda rikon su ga asalin wannan addini ban sani ko kun gane abin da ke nufi siyakin zancen sa ya nakalto magana ne ko in ce ya hakaito magana da daga Ibn Taymiyyah yana cewa ai babu mutanen da suka fi tsayuwa akan hanya da kuma tabbata akan abin da aka sani shine musuluncin daidai kuma na gaskiya musamman in aka ce shubuha ta auku to ba masu tsayawa sai malaman hadisi shine abin da yake fada asalin zancen ya dauko shi ne daga majmu'in fatawa na koma nake ganin sa yana ta'aliki ne shi malam Ibn Taymiyyah akan wata magana da ko wasu baitoci ko baiti daya da Al-Khattabi ya ambata yana muwazana ne dama yana nuna falalar hanyar ahlus sunna kuma ahlul hadisi mun san wannan sunan ana cewa ahlus sunna ko mabiya salaf ko kuma ahlul hadisi duk suna ne na abu daya ana waɗanda dai suka tsaya akan kullun zancen su shine ina maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina aikin sa kuma ina aikin sahabbai ina fahimtar su wanda suka tsaya akan wannan ta aka suke kallon addini su ake ce ma ahlus sunna kuma su ne ma'abuta hadisi din to malam ibn jamia yake magana akan wani baiti na al-khattabi da yake magana akan hujjojin ahlul kalami kun san da ahlul kalami ba sai na sake gaya mana ba masu sanin ilimin aqida ta hanyar hankali wanda su kuma dama kullun zancen su ana gina shi ne akan jidali da munazara da musu da jayayya mun isharar ba ga wannan makon da ya gabata ko wannan sai ya zauna a zauna da wannan mai wannan tafiya da mai wannan tafiya da mai wannan aqida da mai wannan aqida ko a gaban shugabanni ko kuma su su tsara da kansu da haka ake kamar in amma ta mana a fadar sarakuna wancan zamani ko khalifofi sai a kira ina yan aqida kaza sai wannan ya zauna nan ina mu'tazilawa ina masu hadisi sai wannan su zauna sai a ce to kowa ya kawo hujjarsa ko kuma ina yan ash'ariyya ina yan kaza wannan kowa ya kawo hujjarsa sai a tai ko in kun ce kaza to mu mun ce kaza da hanyoyi na me na hankali maimakon na nassi daga qur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine al-khattabi yake kwatanta waɗannan hujjoji yake cewa hujjajun tahafat kazzujaji takhaluha haqqan wa kullun kasirun maksur ite hujjajun wasu hujjoji ne tahafat sun ruguje su kansu kazzujaji kamar gilashi haka da gilas din aka ce ya fashe ai kuma ba wani abu zaka iya dauka daga cikin sa ya riga ya ruguje yace takhaluha haqqan kana zatan sa cewa gaskiya ne wa kullun alhalikuwa kowanne ɗaya daga ciki kasirun maksuru ko dai ya kada wani ne ko an kada shi shine ma'anan kamar yadda za a ce gilashi wannan ya in aka ce an hada gilashi da gilashi sun ci karo me zai faru ɗaya ne ya karye ɗaya ɗayan kuma ya zama karyayye ko ba haka bane kamar kwai ne ka fasa guda ɗaya ya fasa ɗaya aji ma haka yake mutum ne yake son ya fasa kwai da farfe ya yake ko ya sa hannunsa ya kwankwasa irin na zamanin yanzu in na zabuwa ne ku sai ka samu irinsa ko dan uwansa sai ka kwankwasa shi ma sai ya fashe ɗayan kasir ɗayan kuma makso to yace haka hujjojin ahlul kalami suke saboda duk ba a gina su akan hasken qur'ani da hasken maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akan wannan ne sai ibnu taymiya sai yake cewa fa in kanat hadhihi halu hujjajihim in wannan ita ce siffar hujjojin ahlul kalami kuwa fa ayyu yawa sai ce fa ayyu laghwin batilin wa hashmin yakunu a'zama min hadha wannan laghwu ne wannan wargi ne wannan hashu ne ma'ana wannan zancen banza ne in an ce hashu ana nufin zancen da ba fa'ida a cikin sa wannan zance ne mafi sharri ko mafi alheri ko kuma wanda yake ba shi da asali wanda yafi wannan inda ya zama cewa ba zai iya wato tsayawa da kafarsa ba ba shi da asali ba shi da gindin zama bai haskaku daga qur'ani da hadisai ba to shine sai ibn taymiya ya kawo wannan zance sai yake cewa wa kaifa yaliqu bi misli haulai yaya ko irin waɗannan mutane wannan ba cikin littafin yake ba daga majmu'ul fatawa ne yace ya za a yi ya dace ga irin waɗannan mutane an yansibu ilal hashwi ahlal hadisi wannan asali zancen da yake yi shine akwai da a wancan lokaci kuma har zuwa yanzu ba a daina faɗa ba ahlul hadisi ana wasu daga cikin mutane suna ce musu wai ɗan hashawiyya hashawiyya ma'ana masu bin bawo sun rabu da ainihin abu kasan abubuwan da suke da bawo wanda abin ake ci misali kamar kwai ai mun san kwai me babban abin da ke cikin sa bayan wannan fari da kwanduwa da take ciki wani duk ana amfani da su bawon me ake da shi ba abin da ake da shi to su masu amfani da hankali ina irin su mu'tazilawa da waɗancan irin makarantun na gina aqida akan hankali suna cewa ahlus sunna ɗan hashawiyya masu bin bawo wa saboda wayan bin zahirin nasi ne kawai abu qala Allahu qala rasuluhu ba sa fahimtar ai amfani da import na yadda zancen ciki asali yake sai kawai abu bawo to wannan shine sai ibnu taymiya yake cewa in ya zama hujjojin ku shine irin wannan kamar yadda khattabi yake faɗa kullun kasirun maksuru ai ku ne kuka fi cancanta a siffanta hujjojin ku da bawo da ra'ayin ku ya zama bawo ba ahlul hadisi ba mun gane ne to shine abin da asalin inda malami da ko magana to sai yake cewa har yanzu الذين هم أعظم الناس علما سو أهل الحديث سني ما في جرمة أتكلم متعني باكيد اسم فكوة علمي ويقينا كما سبكوة سامن يقيني وطمأنينة دنس ورزوسيا وسكينة تقول سيني دليل ديسا يكاوانا مغانا أيكم قد سياج إنزان تمو أكمي سامن يقيني أكان أكيدر ككدا وني أبي يجرجي ذاكا to a cikin masu gina aqidar su akan hankali da zaurance da jayayya da musu da kuma waɗanda suke gina aqidar su akan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su suka fi yakini masu qala Allah zancen Allah zai a samu hukunta a cikin sa zancen Allah ne da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kaga mutum ya ce ana bin bawo to shine ya tsaya ya ki fahimtar abin da Allah din ya faɗa bace da masu ahlul hadisi ba cewa akai ai ba sa fiqhun maganganun Allah da maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune ma ainihin fuqaha sune suke zama su ce fadin Allah madaki da yake kaza to zamu iya fito da hujjoji ko zamu iya fito da ma'anoni ko zamu iya fito da hukunce hukunce guda kaza daga cikin wannan kaulin sai masu wannan ahlus sunnah ai saboda makalkale wasu ga qur'anin da hadisin shi yasa har suke iya fito da abinda ake cewa istinbati sai istinbatin hukunce hukunce daga qur'ani da hadisi su ko dantan ba istinbati suke ba a'a tunani suke yi sai su gina aqida akan tunanin koda ta saba mu abinda aka yi istinbati daga qur'ani da hadisi sai su iya tura qur'anin da hadisin su tsaya akan harkar su ta hankali kun ga ku shi hankali ba shi da babiti ko haka bane hankali tunda ba iri ɗaya bane yadda muka bambanta a tunanin mu to haka hankalin mu yake da bambanci da wahala a bar mu mu zabi abu kuma mu yi ittifaqi akan abu daya amma da Allah ya zaban mana duk abin da ya faɗa in kowa zai yadda shine gaskiya za a saba ba za a saba ba sabani ne kaga ana samu a cikin al'umma wasu ne suka ga maganar Allah ta ishe su suka tsaya ne maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ishe su suka tsaya ne wasu kuma suka ce a'a maganar Allah din nan da maganar manzon Allah din nan ba daidai take ba akwai masu faɗin haka cewa an faɗe ta ne a wani yanayi daban mu yanayin mu ya saba ma wannan dole ne haka mu canza maganar Allah mu canza maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma su ce mun kafa ka'idoji na hankali bayan mun yi bincike to waɗannan ka'idojin hankalin mun gwada mun ga ba sa saba wa juna maganar nan ku ta Allah ba mu san yadda take ba don haka mu aje ta a gefe haka duk ahlul kalamin nan haka suke kullum muka tare irin wannan zance ne kan ga muku maganar Razi ko Fakhruddin Razi da yake cewa ka'idojin nan na hankali mun gina su ne bayan bincike kuma an jarraba su an gwada su idan aka samu ta'arudi sabani da cin karo da juna tsakanin wannan ka'idojin namu na tunani na hankali a gefe guda kuma ga Qur'ani ga hadisi in suka saba to abinda zamu shine mu gabatar da hankalin mu akan Qur'ani da hadisi sun ce ai hankali shine asalin komai wai da ba hankalin shi kansa qur'anin da hadisin da ba mu gane shi ba kun fahimci wannan abin wannan duk hanyoyi ne da suka bi na girmama hankali sama da nafsi wannan dai a gutsure mu koma mu ci gaba bayan wannan magana sai ibn taymiya yake faɗin wata magana da ina jin ita ce wadda malam salih al-shiki yake ishara zuwa gare ta har yake cewa ka duba kaga akwai bambanci tsakanin ammawa ga magarin mutane wanda ba su karatu ba daga ahlus sunna to aqidarsu da yaqininsu yafi karfi fiye da manyan malamai daga masu falsafa da ilmin kalami ko ba haka bane yanzu mun kuma kumanta ba mun yi maganar manyan malaman falsafa din nan da ilmin kalamin nan da kansu suka zo suna tuba suna danye maganganun da suka faɗa suka ce sun tuba Razi mai faɗin wannan maganar Razi ne na faɗa mai faɗin maganar nan ta dazu a ƙarshen rayuwarsa ya je wani gari sai aka zo aka taru ana tana ta uba ku kissan ne ita ma ina ji da aka taru jama'a suna zuwa su ji maganganu a wurin sa aka taru ai babban malami ya zo shine sai yana ga wa mutane Allah madaukaki akwai shi dalilan samun Allah kaza da kaza da kaza akwai abubuwa ya shiga dai abinda suka saba na tabbatar da akwai Allah tariqatul a'rabi da makamantan irin waɗannan hanyoyi da daliban ilimi sun san su sai aka je aka ga wata tsohuwa ta zauna a gida bata zo ba bayan al'ummar gari duk sun hadu ana ta sauraron babban malami Razi ya zo gari sai aka je aka ce ke baro Allah ya jama'a sun taru ke ba za ki je bane tace ta ji labarin an ce wannan malami ya rubuta littafi a cikin littafin wai ya zakulo hujjoji guda 1000 na cewa akwai Allah sai ta ce ba dan akwai shakka 1000 a zuciyarsa ba da bai rubuta da bai bukaci ma ya rubuta dalili 1000 cewa akwai Allah ba tace mu ba mu karatu ba amma mun san akwai Allah ba sai mun yi bincike ba sai ta zamanta a gida bata zo wurin wannan taro akai da ita ba to kun ga wannan bambanci tsakanin me amawan mutane waɗanda ba su yi karatu ba yanzu ko kai yanzu ka gwada mutanen ƙauye kaje ka tambayi mutum Allah ya yi halitta Allah ina yake in ba cewa ya ji wani malami ya faɗa ba cewa dai Allah a sama yake ka tambayi kurma in ya tashi addu'a ina yake kallo sama yake haka zai ba wanda zai daga maka hannu ya ce in zai rantsuwa haka zai sai ya nuna sama kowa ya san wannan abin to wannan kuma ba makaranta suka je ba babu wani malami da ya zauna ya karantar da su amma in ka karanta wannan harkar ta ilmul kalamin nan wancan harkokin da gina aqida akan hankali to ba za ka faɗi wannan ba saboda me za a kawar da kai daga kan wannan to anan kun ga amawa ga magarin mutane da basu je makaranta ba yaqinin su dangane da Allah yafi waɗannan manya-manyan mutanen da suka gina ilimin su akan wannan kokonta to shine abin da yake nufi haka aljuwaini Abdul Malik ibn Abdullah al-Juwayni wanda ya rasu 778 a 478 daga cikin manyan malaman Shafi'iyya kuma malami ne a wannan harka din wata ran shi ma yana huduba yana maganar wannan maganar Allah madaukaki ba a cewa yana da ko ina ba za ka sa masa wuri ba kaza da kaza da kaza shine wani ya daga hannu ya tambaye shi yake cewa shi yana da wata larura ya rasa yadda zai da ita wannan mun sha zancen shi ma anan ko yake cewa na rasa yadda zan yi da wannan larurar tawa yace wata larura ce yace in nazo addu'a sai in ga in ka ce mana Allah baya sama in ne haka sai in ga ban ji dadi ba in zan addu'a in sun koyar da kaina in kalli gabas da yamma kudu sai in ga dole ba na jin dadi da nutsuwa sai na daga hannuna sama a lokacin mutumin yana huduba akan munbari sai ya sauko daga kan munbarin nan yace wannan mutumin ya ruda ne wannan mutumin ya ruda daga nan ya je ya tuba shi ma ya watsar da wancan tunanin yace gaskiya in mutum yana so ya mutu da imani to ya mutu akan ya je ya karanta ayoyi a cikin alqur'ani irin ar-rahmanu 'alal arshi tawa ya yadda da ita yadda take wannan kuma duk sai da ya gama rubuta littafin fa da ka'idojin nan na wannan abin sannan ya zo yi kun ga yanzu wannan akwai yaqini mutanen ƙauyen can ku da basu yi wannan karatun ba suna da yaqini ko basu da yaqini suna da yaqini su shine kawai abin da Ibn Sina ya ambata to ahlul hadisi ko da waɗanda basu yi karatu ba a cikin su to samun yaqini a cikin su yafi yawa fiye da samun yaqini abun malamai manya a bangaren harkar bid'a Allah mu ke karfafa mana imanin mu to mu je sai ke cewa hatta innaka nan ne ko ita hatta innaka tajidu indahum min al-yaqini والعلم التام عند حلول الشبه على الإسلام والسنة ما يتعجب منه المرء يتي حتى إنك هرتي وكي إن دي تجد عنده أول سوما لمن نهديفي ما لمن علم الدين المسلم ذاك سامو من اليكيني وننو إني يكيني بعلم التام تككي عند حلول الشبه يعني عند شبهه سكا أوكو ومتاني shubuhi alal islami akan musulunci wa sunnati da kuma sunna ma ya ta'ajjabu minhu almar'u zaka samu abinda zaka mutum zai mamaki na irin ilimin manyan malamai din yanzu idan ka dauko irin su malam abdul aziz al-kinani yadda aka zo da shi fadar sarkin wancan zamani lokacin da su ahmad ibn abi duad yazo yake jayayya a madadin mu'tazilawa cewa qur'ani makhluqi malam abdul aziz al-kinani yazo aka zauna da shi har littafi ya rubuta akan wannan tattaunawar da aka yi a fadar wannan wani lokaci in muka samu abin nan ita kanta ta isa a ce an karanta ta a matsayin littafi da yadda aka yi jayayyar aka kira shi yazo da tambayoyi in yayi tambaya ayi masa yayi tambaya in aka yi masa tambaya yayi wata tambayar a haka sai da murkushe wannan malami ya zama ba shi da ta cewa kuma a gaban sarki yana cikin sabubban da suka sa sarakunan suka tuba suka bar wannan aqida ya zama cewa suka ce dama ashe wannan abin da aka dora maka kai ba shi da asalin dalili cikin suka bari suka koma kan abin da ke shine qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to irin waɗannan zaka same su a wurare da yawa imam maliku na ba ku kisa makon da ya gabata ko da wata rana wani ya tsare shi yace ka tsaya man hujja ta zan gaya ma kai ma sai ka banta ka hujjar sai mu tattauna shine har ya tambaye shi to idan ka kada ni ya zame sai ce sai ka bi ni to ni kuma da ni da kai in muna tafe sai kuma wani yazo ya kada mu ya zame sai ce sai mu bi shi sai ce kaga saurara ban Allah musulunci Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shine bisa gaskiya babu tantama ba kokonto abinda Allah ya zo da shi shine gaskiya in ka rike shi baka bukatar ka jira addinin ka wace ran da kuka yi musu da wani in ya kada kai sai kuma ka bi shi kaga kenan kullun ba a san da gaskiya take ba saboda kullun an gina ta akan karfin musulmi musu kuma shi da ma musu da jayayya iyawa ce duk wanda bai iya ba wallahi duk tarin ilimin sa sai a kada shi ko ba ka bane inda za a zauna a ce wannan ka kawo kaza da wayo akwai wayo da basira duk mutumin da ba shi da wayo ba zai iya irin wannan abun ba saboda wani ko bai karanta wani abu ba kana tambayar sa zai mayar maka wata tambaya saboda dama babban abu a cikin abin da ya shafi niqashi da irin wannan jayayya in ka bari aka sa ka kai ake tambaya ka ba da amsa to an kada kai tuntuni saboda ba kowanne abu zai zama kana da istihdarin sa da sosai yanzu nan za ka kawo hujjar sa ba amma ana kawo ma mai da ita tambaya akan wancan shi ma zai rikice to haka ake suna nan dai halitta fa aka rubuta akan wannan abun suna nan ka'idojin yadda ake mujadala da yadda ake musu amma sai ga musulunci da aqidunsa ba sa bukatar waɗannan abubuwa yawa idan kana rike da qur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama insha Allah an riga an tsira Allah tsare mu to zaka samu cewa mutum zai mamakin irin yadda wasu malamai suka yi himma suka bada gudunmuwar su wajen kare addinin musulunci kuma wato ilimin su da suka tsaya a kansa da haka aka wato suka fi karfin mutane suka gagara sai ke yace lakin hada bi fadlillahi jalla wa ala wa bi rahmatihi wannan haka din tabbata akan addini ina kasancewa ne da falalar Allah da kuma rahamarsa sai ce wa kadalika haka nan man kana ma'ahum wadanda suke tare da ahlul hadisi fi hamlil hadisi was sunnati wajen daukar hadisi daukar karatun hadisi da riwayarsa da dirayarsa da kuma sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wal inayati bidalika da kuma kulawa dai da wannan abu fa inna Allah jalla wa ala yuqawwi yaqinahum zaka ga Allah yana karfafar yaqinin su ba su da kokonto akan abin da suka yadda da shi wa yu'zimu ma'rifatahu yana girmama ilimin su shine sanin abin da suka sani wa ilmuhum da kuma ilimin su hatta yakunu thabitin har su zama tabbatattu ba su wato ja da baya aqoya masu karfi inda hululu shubuhati lokacin da shubuha take aukuwa wanda ba shi da karatu kuma bai lazimci malaman sunna ba shine wanda in ya ji wani abu na shubuha ko wata tambaya wani wanda ba musulmi ba yayin musulmi to ku musulmi kun ce kaza me za ku ba mu amsa in mun ce kaza nan da nan sai ga wanda bai karatu ba me zai yi sai ya rikice sai ka je na neman ci ka ga fa maganar nan fa akwai gaskiya to an kada shi ke amma malamai sun san wannan abu kuma sun san yadda za su yi maganin sa wanda kuma ba shi da ilimi in yana tare da malamin sunna sai ya dauki wannan tambaya sai ya kai musu shin na ji fa ana cewa kaza waye abin yake ne to da haka ka tambayi mutum wanda ya samu irin wannan abu ya jiyo wata shubuha wani yana faɗa ko akan hadisai ko akan alqur'ani sai ka ji damuwa ta ishe shi haka da ku ba ka wani ma sai kasa bacci yanzu wannan abun ashe haka yake bari dai gobe zan tambayi mani washe gari idan ya je gun wani malami ya tambaye shi sai malamin ya bashi amsa sai ji zuciyarsa wasai ya ji wani daɗi ana samu ne ko ba a samu to ashe ilimin addini shine waraka da irin waɗannan shubuhi shi yasa rahamar da Allah madauki ya yi mana a rayuwar duniyar nan da kawo mana irin su malam ibnu taymiya wallahi ba kadan ba karama bace waɗanda ba sa sha'awar maganarsa ba sa tare da shi a aqidarsa suna da saurin su soke shi akan abubuwa da yawa amma in ka koma ka ga irin hidimar da yawa addinin musulunci da irin kariyar da ya bashi zaka ce da ba irin sa aka samu ba ma da wasu mutanen sun likice saboda gaskiya ba ta bayyana gare su ka karanta littafansa da yayi martani akan kiristoci musamman ka karanta al-jawab as-sahih da ar-risala ila ahli al-qubrus ila ahli al-qubrus wata risala sai da mutanen cyprus suka rubuto masa suke tambayar sa akan wasu shubuhohi da kiristoci a wurin su suke fada ita ma wannan al-jawab as-sahih shi ma wannan risalar al-jawab as-sahih ko littafin al-jawab as-sahih zama yayi takanas ya rubuta shi mujalladi shi ne yana akan shubuhohin kirista da suke so ai gashi nan a cikin littafin naku mun karanta Allah ya ce abu kaza ya ce abu kaza ashe ma har ya yabi kiristanci to ku kuma gashi kun zo kuna sukan kiristanci sai a dauki wannan maganganun sai a je kauyuka na musulmi da basani ana karanta musu da larabci sai musulmi suna koma kirista saboda irin wannan maganganun Ibn Taymiyyah ya zauna ya rubuta waɗannan eh kacce da waɗannan maganganun sai ya ce asali ai ku ba ma akan asalin addinin annabi Isa ma asalan kuke ba kuma wannan abin shine ke sa mutum a kwanar da sai ya gama kare kansa a can sannan ma yazo yana zantan alqur'ani sai da ya gama kacce da wannan magana ta su sannan kuma yazo yace wannan abin duk da kuma faɗa babu hujja a ciki domin faɗin Allah da yace a kaza ai yana da sharadi a wuri kaza ya ce kaza domin lokacin da za a kawo mutumin da bai karatu ba irin waɗannan aya ɗaya za a kawo masa ba za a kawo duk ayoyin qur'ani da suke da alaka da wannan ba da za a kawo maka duk ayoyin qur'anin a lokaci guda zaka ce ai ko can tunda Allah ya ce ko da Allah ya ce kaza anan to a wuri kaza ai ya ce kaza sai ai maganin abun in ka hada kai jami'in ayoyi haka nan kuma idan kai jami'in hadisai ka duba ainihin yadda kuma Ibn Taymiyyah yayi raddi ga Shi'a wanda a har zuwa yanzu duk mutumin da zai magana akan harkar Shi'a in ba daga sai kaga ya fa'idanta daga minhajus sunna da wahala yayi wani abu ba tare da haka ba haka dai a kowane bangare in ka koma irin rajin da yawa falasifa wanda dai duk na sha gaya mana su daru ta arabul aqli wal naql da ya rubuta harkar falsafa din nan da ilmul kalam ba wanda ya maganinta mutane suka fahimci hakikanin yadda sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take bayan an zo an lullube ta da waɗannan abubuwan da ake dauka wa mutane cewa anan gaskiya take an kauda qur'ani gefe hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gefe ana gwara kan mutane da hankulan mutane yan uwansu wannan abun dole ne mutum ya gode wa Allah cewa ya fahimci gaskiya ta hanyar wato irin abubuwan da malami suka rubuta na maganin wato shubuhi Allah kara tabbatar da mu to sai ce fa inna Allah jalla wa ala yuqawi yaqinahum wa yu'zimu ma'rifatahum wa ilmahum hatta yakunu sabitin aqwa inda hululi shubuhati wa inda wurudi shukuki war raibi da kuma lokacin da shakka yake zuwa nan ne da malamu ka taiko yace wa inda wurudi da kuma lokacin gangarowar da shigowar ashukuki shakkoki war raibi da kuma dai kokonto din kamar da muka yi magana makon da gabata au kama qala rahimahullahu yace ko dai wata magana kamar wannan ba kiyayewa magana ta sa ne da harafinta ba ma'anarta kawai na iya kiyayewa magana ta sa tana nan inda na faɗa nan akwai kamanni sosai da abin da malamin ya faɗa ana yace hada ma'ana kalami wani ita ce ma'anar maganarsa fa idan dan haka dai dallatil ayatu wannan aya qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillahi walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum wannan aya dai dallat ta yi nuni ala anna alislam akan cewa musulunci lahu fadlun ala ahlihi yana da falala da baiwa da yawa mutanansa ma'ana ma'abuta musulunci fadlun azim falala kuma babba fi anna almuslima ta bangaren cewa shi musulmi idan tamsaka bit tauhidi in yi riko da tauhidi wa aslama ya kuma musulunta alislam alkamila lillahi musulunci kammalalle ya mika wuyansa lillahi ga Allah jalla wa ala fa innahu taqwa izzatuhu to buwaya sama za ta karfafa wa yaqwa yaqinuhu yaqinu sama zai karfafa fala yalfituhu hina idin an dinihi lafitun babu wani abu mai waiwayarwa mai kadar da kai da zai kadar da shi daga addininsa in ce lafata shine abin da zai dauke kanka shi sa ake kiran waiwaye iltifati abin da zai kadar da hankalinka to babu wani abu mai kadar da hankali da zai kade shi daga addininsa wala yasrifuhu an dinihi sarifun
hakanan babu wani abu dai mai kawarwa da zai kawar da shi daga addinin sa bal yusabbituhu Allah jalla wa ala Allah madaukaki zai tabbatar da shi ala alqawli thabiti akan magana tabbatacciya la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenan fil hayatid dunya da kuma duk abin da yake alaka da ita a wannan rayuwa ta duniya wa fil akhirati hakanan kuma a ranar lahira wannan shine karshen abin da malamin ya ambata na sharhi da ta'liqin da yayin akan waccan aya wanda ita ce aya ta biyu a wannan babi na fadlul islam a cikin wannan littafi na fadlul islam insha Allah kuna bi kuna fahimta yawa ya kawo mana ayoyi a guda uku genan ne ko zan ce kafin hadisi uku ne ko wannan ta farko ita ce yawa ayoyi uku ne ta farko ita ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam din wannan mun yi wajen darasi hudu ko biyar akan ta ko sannan aya ta biyu ita ce wannan qul ya ayyuhan nasu inni in kuntum fi shakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillahi walakin a'budu allaha alladhi yatawaffakum sannan aya ta uku ita ce yanzu zamu shiga ina fata ana fahimta فسيث ثم قال رحمه الله سنن الله مدعو آية سنن مالم محمد بن عبد الوهاب أتكين تافنسا فضل الإسلام سيتي وقول الله تعالى دكما فضل الله مدعو كي معنا دكتين آيوي دسكينونا من فلل المسلين دا آية أكو وقول الله تعالى فضل الله مدعو كي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم يا قوادن سكاي ايمان اتقوا الله كبيدوكوكين الله كوكياي دوكوكين الله وامنوا برسوله كما كوي ايماني ده منزانسا يؤتيكم كفلين من رحمته ان كوني هكا يؤتيكم زي باكو كفلين ربو بيو من رحمته نرحمه ف ويجعل لكم نورا فنن زي سانيا مكو حسكي تمشون به ويغفر لكم كما يغفر تامك والله غفور رحيم الله كما يغفر ني ميجك كون انا اقول قولوا تكي اكن فللا تعدي المسلمين تو ان دي متم مسلمي ني تو الله زي مسا wannan nau'i na falololi gashi ya ambata mana guda uku kafin mu ji cikin abin da malamai fata mun kullu da wannan aya Allah madaki yace ne ya ayyuhalladhina amanu taqullah kiran mutane da cewa su yi takawa yana kasancewa ta fuska uku Allah madauki yana kiran mutane umuman mu'minai a wani alƙawarsu ayoyi a Qur'ani ya kira ko mu'minai ko ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma makamancin wannan a misali idan aka kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce masa yi tsoron Allah ya ayyuhan nabiyyu taqillah me yake nufi Allah ya ce ya kai annabi ka ji tsoron Allah ma'ana uthbut ala taqwallah ma'ana ta umar ma'ana ruwan umarnin ka tabbata akan a tsoron da kake wa ubangiji domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi tsoron Allah sa kammalalle ne babu na kasa cikin sa don haka in an ce ya ayyuhan nabiyyu taqillah ma'ana uthbut ala taqwaka ka tabbata akan tsoron Allah in kuma Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullah kamar da ya fada anan kamar da kuma yake a suratu al-imran ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ma'anarsa ya ku wanda suka yi imani ku ƙara tsoron Allah mun gane ku ƙara akan abin da kuke da shi domin da babu tsoron Allah kwata kwata da ba ku samu imani ba kasancewar an ce ya ayyuhal ladina amanu ashe akwai imani in ku ba ta kawa kwata kwata ba za a samu imanin ba to ma'anar ittaqullaha shine ku ƙara imani ku ƙara kai takawa akan takawar da kuke da ita bayan ta imani in kuma Allah ya ce ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum kamar da ya fada a suratu al-baqara kuma ya fada a farkon suratu an-nisa shi kuma ake nufi anan ana magana da ya ayyuhan nasu sawa'un nan har da wanda ba musulmi ba za su shiga ciki tsoron Allah ana nufin su samu asalin tsoron Allah da da ba su da shi wanda ba musulmi bai musulunta mai imani kuma ya kara takawar Allah mun fahimci abu to nan wacce ce ta biyu ce cewa ya ku wadanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ma'ana ku ƙara tsoron Allah da kuke da shi in kun yi haka kuma za ku samu kaza wannan aya kuma har yanzu malamai sun kafa hujja da ita a babin ziyadatul imani wa niqsani cewa imani yana karuwa kuma yana raguwa da ita da fadin Allah madauki a suratu an-nisa wajen karshe inda Allah madauki ke cewa ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qabl kuma sai aka ya ku wadanda suka yi imani kuma sai aka ce ku yi imani to sai malamai suka ce abinda ake nufi da ya ku wanda suka yi imani ku yi imani ma'ana ku yi kari akan imanin da kuke da shi mun fahimci abin yawa to ilin sa ne wannan shi ma ya ayyuhal ladina amanu taqullah domin min lawazimil imani at-taqwa tunda ku aka ce ku kara taqwa ashe ku kara imanin ku ku kara tsoron Allah wanda kuma wannan yana sa imani ya karu a zuciyar mutane Allah ya kara mana imani to wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ku wadanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku kare kiyaye dokokin Allah sannan kuma sai kun ga wannan karin umarni shi ma wa aminu bi rasulihi din nan ai dama can sunan ya ayyuhal ladina amanu ustuhiqqa ba'da al-imani bir rasul dan haka karin cewa a kare imani da manzon Allah sun kari ne shi ma akan wannan ma'ana ku kare imanin ku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce in kun yi haka tunda umarni ne ga kuma jawabin sa yazo in kun yi kaza za a yi kaza shi yasa jawabin yazo majzumi a kun ga jazma akai masa ko daliban nahau kun bai fita ko ba ku fahimta me nake nufi yu'tikum yawwa inda halin ba jazma bane yu'tikum za a ce eh za Allah madauki zai ba ku to wannan ya zama yu'tikum ne saboda jawabi ne na wancan umarni cewa kamar sharadi ne in kun yi kaza kun kara tsoron Allah to Allah zai ba ku a wannan rububi yu'tikum kiflaini al-kiflu ma'anarsa shine an-nasibu wal-hazz eh rabo Allah zai ba ku rabo guda biyu min rahmatihi na rahmarsa to mu karanta abin da malami ya ambata isi fi hadhihi al-ayati a wannan aya munasabatun azimatun akwai dacewa babba ma'ana akwai wata alaka da ta sa abin yazo da wannan sigar shine ma'anar munasaba din li fadlil islam tana dacewa da maganar fadlil islam falalan musulunci inda wannan koda ban a karanta wannan sharhi banna tun me ko akwai zai iya fada zai iya gane cewa lalle akwai falala tunda gashi cewa akai ya kunu suka imani ku ji tsoron Allah kuma ku kara imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kun yi haka za a ba ku kaza ai wannan guruguru ne cewa imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda shine musuluncin dama haka ne ko ashe in ka zama musulmi to kana da falaloyi guda uku na ɗaya shine me yu'tikum kiflaini Allah zai baku rahama a rabo guda biyu na rahamarsa sannan me ne wa yaj'al lakum nuran zai sanya muku haske tamshuna bihi da za ku rika tafiya da shi sannan kuma yace me ne sannan yace wa yaghfir lakum zai gafarta muku kun ga falala guda nawa a cikin wannan aya guda uku shine dalilin kawo ta a wannan wuri sai wa huwa anna Allah jalla wa ala Allah madaukaki khataba almu'minina yayi magana da mu'minai bi annahum cewa in haqqaqu alislam in sun tabbatar da musulunci sun yi shi sosai bima yashmalu almaratib athalas da abinda ya kunshi martabubin addinin nan uku wato alislam wal iman wa alihsan wattaqu wattaqullaha kuma suka tsorace ubangiji yawa in suka ji tsoron Allah wa amanu bi rasulihi kuma suka yi imani da manzansa fa inna Allah jalla wa ala to Allah madaukaki yatafaddalu alaihim Allah zai musu falala li ajli hada tamassuki minhum saboda wannan kamewar da suka yi da rikon da suka yi da musulunci na hakika Allah zai ba su falala wali ajli isti'samihim billah kuma saboda neman tsarin da suka yi suka kama Allah ya tsare su shine isti'sam ka nemi Allah ya kiyaye ka yawa wa atisamihim da kuma makalkale wanda suka yi wa bihablihi wa dinihi almatin da igiyarsa da kuma addininsa mai karfi din nan fa inna Allah jalla wa ala to Allah madaukaki yamunnu alaihim bi thalathati anwa'in min al-fadl da nau'i daban-daban guda uku na falaloli an-nau'u al-fadl al-awwal falala ta farko ita ce wanda muka faɗa annahu yu'tihim kiflayn min rahmatihi zai ba su falala a yabin rabo guda biyu na rahamarsa wa hadha kama qala huna wannan kamar yadda ya ambata anan yu'tikum kiflaini min rahmatihi yace wa kiflaini abinda ake nufi kiflaini yuridu biha alhazzaini labubi hazzi yani yu'tikum hazzaini azimaini min rahmatihi zai ba ku manyan manyan labo guda biyu na rahmar sa to sai ce wa hadhani alhazzani alazimani wannan labo manya guda biyu yashmalani sun kunshi alajra lada لأن الله جل وعلا دمنكو ألا ملوكي يضاعف الأجر للمؤمن ألا ينا ننك لا داد مؤمن إذن كي كنما بعدن تن حظي تيا قدابي أنا ننك كما ننك بننك تكاقو أنن ينا كتما أنا روانا كفلين تن كاي أيك لا دا بمكون أباك قوايات أن ننك مكشي وانا با كفلين بني دا أبس راشد وانا كفلين فلكل مسلم أيتي فكل مسلم كون مسلمي يؤتيه الله جل وعلا أجره مرتين ألا نأذي باش لا دنس سوبيو يعني يضاعف له الأجر والثواب ذي ننكا مثلا لا دنس دفاك مقنصة منة من الله بيواتي ونن دقى الله جل وعلا وتكرما دكرمتي دقابر كرمتي دقى الله سبحانه وتعالى وأيضا كما هل ينزو yace yu'tikum kiflaini min rahmatihi dinna yashmalu ya kunshi ar-rahmatan lati taqumu biha al-hayatu za bakar rahmat da ita rayuwa take tsayuwa wata rahma da ita rayuwa ke tsayuwa ita ce me rahmatud dunya wa aidan rahmatul akhirah da kuma rahmal lahira kage ta zama biyu rayuwa rahma ta duniya da kuma rahma ta lahira wace ce rahmat duniya rahmat da rayuwa take tsayuwa da ita shike baka abinci shike baka abin da kake tufa shike biya maka bukatunka duk abin da kake so shi kake roka kuma ya biya maka wannan rahmat ce kuma rahma ba to in aka hada ta da kuma rahmal lahira an samu guda nawa kiflaini to ita nan ma an ga da yake hangowa kenan to sai ki cewa fala ahada babu wani wanda yasluku fid dunya tariqan zai shiga tariqan wata hanya في الدنيا أدنيا إلا وهو محتاج إلى رحمة الله جل وعلا. ديك هني دكش كنا بقاعد الرحمة الله. كنا بقاعد تلف أنت. كنا بقاعد كل وصل. كنا بقاعد كيا يوصل. با يد ذا أي كفتاء دك بقاعد الرحمة الله. قال شين ألم الفيس يؤتكم كفلين من رحمته. وكذلك الآخرة ون الدنيا كنا. هكذا نكون الآخرة. لا أحد باب ونمتم ينجو وندذ إلى فيها الآخرة. إلا برحمة الله جل وعلا سيد رحمة الله إن باب رحمة الله باميز إله من صحيح حديث من ذا الله صلى الله عليه وسلم باب وني أتكنكو لديك جاء الجنة دا أيكين صحو من كرة خاشعنا باب وني لديك جاء الجنة دا أيكين صح ميما أنا دا أيكين صح ونن دي ياكا ما تكو بعد أنسان دم من يونن حديث سوسي دوا لعل ملو كيكي تيوا za ku shiga aljanna bima kuntum ta'malu ko me ake nufi da ita mun yi zance mai yawa a nan wuri shi aikin da muke aikatawa shine za a bi a duba ya zama ya cancanta mana shiga aljanna ma'ana aikin ne zai sa ka cancanci aljanna ko ku rahmar Allah rahmar Allah to bima kuntum ta'malun me ake nufi da wannan ba'un din sababiyya ce yawa ma'ana aikin ka sababi ne na ka shiga aljanna amma ba shi ba keke da keke bane cewa iya yawan aikin ka shine zai sa har ka samu shiga aljanna domin yawan aikin ka bai kai yadda zaka cancanci shiga aljanna ba wannan mun yi shi ba sau dai ba yawa to mu je sai yake cewa kadhalika al-akhirah لا أحد ينجو فيها إلا برحمة الله جل وعلا فإذا دنحك شملت الآية وأن الآية تكون شيء أن الله جل وعلا ألا مدعوكي تفضل على أهل الإسلام يا مسلمي فللا بأنه شواشي يؤتيهم كفلين ذي باس ربوبيو من رحمته نرحم السا رحمة الدنيا ورحمة الآخرة نغني فكرة yau rahmat duniya da rahma kuma ta lahira banda kuma ninka aiki yauwa to sai ce al-fadlu thani to sai mu tsaya ne ko tunda na ga lokaci yayi sauran minti biyar sai zama zamu tashi akan al-fadl ath-thani falala tabiu wanda wannan aya ta karantar da mu cewa falala ce wanda muka same ta saboda musuluntar mu kun fahimci abu falala da musulunci ke da ita akan ma'abutan sa muna roƙon Allah ƙarin falalarsa Allah ƙara tabbatar da mu akan musulunci wanda a sababin sa zamu samu waɗannan falaloli dukkan abin da yake alheri muna roƙon Allah madauki ya tabbatar mana shi dukkan abin da yake sharri ne muna roƙon Allah ya kade mana shi Allah ya taimake mu ya biya mana bukatun mu na alheri Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ƙara taimakon shugabannin mu akan da'a Allah santa Allah ya tsare su tsarewa daga gare shi Allah ya tsare mu kuma baki daya Allah ya ƙara mana imani Allah ya ƙara mana biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك